daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha da kiwon lafiya, inda a yau ma 18 ga watan Fabrairu shekarar 2020 za mu yi magana ne akan wannan tafaretar karatun masu lalurar ido da ake kira Braille a Turanci. Shin wani irin rawa iyaye za su iya takawa wajen ganin ilimin ƴaƴansu masu lalurori?
Ga iyaye su yi hakuri yaran nan nasu da suke da naƙasa su fito da su, ba abin kunya bane kasu ji kunya kasu abin nan, su fito da su su sa su su cuɗanya da mutane su saki jiki furi kamar kowa da kowa, saboda wasu yaran akwai su suna cikin gida amma ba a fito da su, ba a damu da su ba.
Ke Yusuf, wato masu sauraro basu manta ba shirin da muka yi da muka tabo batun ilimi na karshe din can. Ina ganin kaman sati biyu kenan da sati biyu da suka gabata kenan ko? Mun tabo batun rahoton da ya nuna cewa kimanin mutane miliyan 60 ne basu iya rubutu ko karatu ba a Najeriya. Sai muka yi tunanin kila akwai hanyoyi da mutane ke mantawa za su yi amfani da wajen inganta ilimin ƴaƴansu kamar na Braille din nan.
To lalle kan wannan aike san shi yasa ma ita wannan wakiliyarmu ta nemi tattauna da mutane domin duba masu wannan matsala ta karatun nan, musamman wajen amfani da ita wannan na'ura domin su samu su ci gajiyar karatu.
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku kasance tare da mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Amina, kamun mu tsanduma cikin shirin, kamata ya mu fara mu masu saurare da tambayar da muka yi musu a shafin mu na yaɗa zumunta, inda muka ce musu wani irin kalubale kuke ganin masu lalurar makanta suke fuskanta musamman a fannin ilimi.
Masu sauraro, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin activist Usman Ali Kudamagu. Ya ce yau da gobe, hakika makafi suna fuskantar kalubale da dama wajen samun nagartaccen ilimi da ya kamata kowane mutum ya samu. Domin koda sun samu shiga makarantun, zaka ga ana nuna musu kyama da kin shigar da su al'amura da dama.
To kin ga shi kuwa Ridwan Ahmad Umar cewa yayi yau da gobe, a gaskiya ban taba ganin wani makaho wanda ba shi da basirar gaske ba.
To sai kuma amsar Adamu Baba, inda ya ce lallai masu matsalan makanta suna fuskantar tsangwama a wajen masu idanu, domin suna ganin kamar ba za su iya wani abun moriya ba ta fuskan kalubalen rayuwa.
Shi kuwa Jibrin H. Sa'id Rano cewa yi kwata-kwata ba a samar musu da yanayi kyakkyawa ta inda abun zai zama musu suna samun sauƙin koyi da koyarwa.
To sai kuma Sani mai lange-lange ya wuri, inda ya ce kalubalen ya danganci samun littattafai irin nasu da kuma ƙwararrun malamai.
Ita kuwa Aishatu Barista Call Maska cewa ta yi salam yau da gobe, kalubale da makafi suke fuskanta ta ɓangaren ilimi shine rashin gani, ita ce babban matsala.
To sai kuma Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa ya ce yau da gobe, ikon Allah, hakika masu lalurar makanta suna fuskantar kalubalen amfanin ilimi, ganin yadda ake nuna musu wariya, sai dai kawai mu ce lai kyauta.
Shi kuwa Ibrahim Suleiman Micika daga jihar Kebbi, karamar hukumar Bunza cewa yi gaskiya wannan babban matsala ce, don suna buƙatar kayan ilimi na zamani kamar waya ko kwamfuta da dai sauransu.
To sai kuma amsa ta gaba daga wurin Usman Kasim Kiringim na Arewa, dan Nijar mazaunin ƙasar Libya, yace da fatan alheri a gare ku masu gabatar da shirin yau da gobe. To gaskiya ko tattama babu, suna fuskantar kalubale a fannoni daban-daban.
Shi kuwa Haruna Abdulmumini mai gwado jihar Kano cewa yayi, to makafi dai suna fuskantar kalubale da dama. To amma na farko shine akwai karancin makarantun makafi, sannan kuma sauran makarantu da muke da su babu kayayyakin karatu yadda suka kamata a kasar mu Najeriya.
To daga nan kuma sai amsar Ilyasu Ibrahim Kedi, inda yace yau da gobe ikon Allah, tabbas duk wanda baya gani a dangane da batun neman ilimi dole ya fuskanci matsaloli.
Ita kuwa Rabi'atu Excellency Abubakar Salisu Arikimi da Salma Abban Bin Bas suka ce salam yau da gobe. Hakika masu laluran makanta suna fuskantar kalubale wajen karatu, amma Allah da ikon sa sai kaga ana gaya musu karatun, sun fi masu ido fahimta.
To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau na haɗin gwiwa daga wurin Ilyasu Abubakar Potiskum tare da Amarya Ummi Ilyasu daga unguwar Nahuta, suka ce ba shakka makafi suna fuskantar matsaloli da dama wajen neman ilimi. Uwa uba kuma shine in ma sun yi karatun yana da matukar wahala a basu aiki albarkacin karatun da suka yi. Jama'a mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu.
Masu raro bari mu je ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kaduna, Binta Ibrahim, inda ta ji ta tuntubi jama'a domin jin abin da suka sani akan wannan tsarin karatun wajen amfani da ita wannan tafintar da ake kira Braille a Turanci.
To ni na taba ganin dai Braille din, amma ina ganin suna shafa suna karatu, amma ni na shafa ni bana yin karanta komai, amma dai abin yana da kyau.
Maganan Braille ko wannan wanda marasa gani suke amfani da shi wurin karatu? A na san shi, na gan shi yarinya na mana amfani da shi, yana da amfani kwarai da gaske. Gashi dan yanzu har tana poli tana karatunta da abinta take yi.
To har ila yau dai Bintan ba ta yi nisa ba, yanzu kuma bari mu kai ziyara zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato da za su gabatar da kansu.
Ayo mama, ya tare da wa'ansu baki na musamman Malam Abubakar da Malama Hawwa, wanda zamu tattauna da su akan karatun Braille. Washi mai sauraro, kun san ma menene karatun Braille? Bari mu ji daga bakin su. Malama Hawwa, bari mu fara da ke. Kin san an ce so so ne, amma san kai yafi, bari mu fara da maciyar uwata. Wai Malama Hawwa, menene ma dai Braille din nan?
To jama'a assalamu alaikum. Wata kan shi Braille karatu wani karatu ne na mutane wanda suke da matsala na ido ko kuma wanda suke da matsala na karanta rubutaccen rubutu, wanda zaki ganshi a dige-dige yake fitowa kamar digo-digo haka, sai an shafa da hannu ake jin shi.
To wato wannan karatun ne da muke ganin kamar mutane a makafi ko masu malarura ido suke amfani da shi, kaga littafi kawai da kujin-kujin. Malam Abubakar, sai za ka kara.
So shi asalin rubutun Braille din, kamar yadda ta faɗa ma, asali tun zamanin da sojoji ke amfani da shi. Asalin Braille din ma sojoji ke amfani da shi, daga baya ne aka sami wani makaho mai suna Louis Braille, shi ne aka maida shi ya zama na makafi.
Okay, inda aka samu sunan Braille?
Yawwa, inda aka samu sunan Braille din kenan.
To shi wannan rubutu na Braille dage-dage ne, digo ɗaya, digo kaza, digo kaza. To ta yaya kuke iya bambance wannan kuma aka maida shi kalma?
Kowane rubutu, kowane kalma zan ce kenan na ABCD yana da nashi digon, A tana da nata daban, B nashi, kowanne yana da nashi. To ta haka ake bambancewa A da nata, B da nata, haka duka har zuwa Z.
To daga wani mataki ake fara karatun nasa, kuma yana da aji?
No, just kawai normal yadda sauran mutane masu lafiya suke karatu, kamar daga nursery, shi ma haka ake fara karatun shi daga nursery har ya inda mutum ya ga zai iya tsayawa da karatu.
So kenan duk wani littafi da na sani irin na bangaren ilimi, a kimiya ne, fasaha ne, tarihi ne, da duk abin da muka sani da kidaye-kidaye da yarurruka, duk ana iya rubuta shi da Braille din?
Ana iya rubuta shi da Braille, ba wai akwai su bane, wasu akwai, wasu kuma babu, sai dai in kai ka dauka ka kai a maida maka shi irin wannan rubutun na Braille.
To akwai Malam Abubakar, akwai wa'ansu abubuwan da kuke amfani da su kamar mashin ne ko kuma wa'ansu na'urori ne wanda suke taimaka muku yin shi karatun Braille?
Akwai shi na farko, akwai writing frame slate kenan, akwai kuma stylus, abinda kamar yauwa zaki sa paper ki a ciki sai ki dauko wannan biro din naki wanda muke ce mai stylus so sai ki dinga sannan kuma akwai braille machine shi ma braille machine din kaman wace ne amma shi yanda typewriter yake haka zaki sa paper shi amma shi zai fito miki da huji ne shi wannan yafi writing frame sauki idan ka iya amfani da shi amma wani kuma zaki ja ce shi writing frame yafi mai sauki ni kinga kaman ni gaskiya na fi yin amfani da writing frame akan shi braille machine na fi so yin amfani da writing frame saboda ba zan ji nauyi ba zan iya kowane irin rubutu zan rubuta shi da wannan writing frame din saboda shi wancan idan baka wannan sosai ba ma baka zaka lura sosai ba zai hahade maka rubutu din shi braille machine din shi ma to kin ji bambanci kenan
to shi a karatun braille din nan tun da yaji an ce kalmomi ne akwai na gidaya kuma akwai na karatun larabci haka da kowan sauran yare
tabbas akwai shi dukkan akwai arabic akwai numbers na 1 2 3 duk akwai su
wato 1 2 3 gidaya kenan
tabbas da
to duk abinda aka samu akwai dadin sa da rashin dadin sa wai shi menene matsalolin amfani da shi braille din mallam abaka
to matsaloli kafin ka iya ne wurin koya ne zaka fuskanci matsaloli amma kuma muddin in ka iya zaki ga to shi kenan abun ya zama sai dai tarihi sai dai kai ka koya ma wasu ma
to kaman wa'ansu matsaloli lokacin ake koya
yawwa matsalolin wuraren yanda zaka rike dot dot din shi dugo-dugon saboda ai ga shi za a fara maka kaman yanda zaka fara abcd to shi za a fara koya maka wannan dot din so in ka riga ka iya shi sai a zo a fara rike hannunka za a yi ka fara iya rubutu in aka rike hannunka za a ce to rubuta min a zuwa kaza to da haka wanda idan ma baka yi ba za a gana maka azaba don gaskiyar magana yadda ake treating dinmu ana treating yadda kika ina ganin da ake treating dinmu ma yafi yadda ake treating din masu lafiya kalau gaskiyar magana
ke kamar sojoji ake ne
yawa gaskiya don ba wani magana a ce wai yau kana da nakasa za a yi treating dinka a hankali a'a treating dinka za a yi yadda kana da lafiya haka kai ma za a yi treating dinka kuma za ka in ka iya sai dai labari
to kai magana cewa za a saka kai rubutu shin in ka tashi rubuta ABC din zaka rubuta wato A ba cha dan koko A shi ma rubutun braille din zaka rubuta a wannan din
shi ABC din da zaka rubuta din za a ce maka ka rubuta mu A.1, B.1 to misali dugo-dugon kenan shine wannan kalmomin na ABCD din da za a ce ka rubuta farko za a ce ka rubuta zuwa A kaman zuwa D daga nan sai ku yi sama har ka je ka rubuta shi zuwa Z daga nan kuma sai kuma yanda za ka rubuta 1 2 3 4 a ce ka rubuta mun zuwa 1 2 zuwa 10 haka je har ka zo ka ga ka wani yaro kan taka
haka ne to malama Hauwa wani matsaloli ne shi braille din kika fuskanta lokacin da kike abin nan
a gaskiya ni kam na fuskanci matsaloli da dama saboda kasancewa ni wannan laluran daga baya na shi same ta to sanda ni nazo na koyi wannan ABC din nan iya to har yanzu ina zan iya cewa ina da wannan matsalan bani da speed bani da sauri ban iya karanta shi da sauri rubutun ma haka bani iya yin shi da sauri ba kaman wanda yayin shi tun daga primary ba ya da kin ga an dade ana yi to ni kuma na just kawai bayan na gama secondary school na samu abin nan to shi yasa har yanzu ina fama da wannan challenge din na gurin rubutawa da karantawa
to akwai amfani a cikin kowane abu menene amfanonin da kuka amfana shi na kasancewa ku inda suka karatu akan maganar braille malama Hauwa
amma gaskiya na amfana da braille kam sosai saboda a dalilin iya karatun nan da nayi na braille gashi har na koma na shiga jami'a har na yi karatu yanzu haka ma ina shekaran karshe ne a jami'a na wani karatu
kuma kina iya kinya karantawa kin yanci
ai tabbas na iya karanta shi amma ba da sauri ba gurin rubutun shi kuma tabbas kinga yadda banda cewa akwai ABCD akwai full spelling da ake ABC da wane ne din nan akwai kuma wasu alamomi da akan yi kaman in za a rubuta THE akwai alamar da za a yi kawai a saka ta ba wai sai an rubuta ta T daban H daban E daban ba a'a to akwai irin wa'annan alamomin wanda su kuma hawa ne mataki kamar yadda gidan sama yake steps haka yake to akwai iya step din da gaskiya nake iya karanta akwai iya wanda kuma ban kai wurin ba ta kur har yanzu
to mallam Abubakar akwai bukatar a inganta karatun braille din a Najeriya
eh gaskiya akwai bukatar shi saboda har gobe primary ne kawai ake yi muke yi sauran zaki ga hada mu ake kuma
wato babu makarantar gaba da primary a masu karatun braille
babu iyakacin shi
primary
ina da tabbaci iyakacin saboda ni nan na sha gogormaya a makarantar lokacin da muke tare da mutane
masu gani
mun sha gogormaya wani lokaci zaka ce a zo a karanta maka note wallahi talla kana ji kana gani sai dai ka hakura ka bi wani lokaci sai ka bada kuɗi a zo a karanta maka wani lokaci a ce maka idan ci abinci a dinga maka dai wasa da hankali iri-iri to kin ga ko muna buƙatar mu ma inda koyon da za a yi a inganta mana namu a samu secondary school din na gaba da primary kenan wanda na makafin ne kawai zalla su ma su ci gashin kansu yanda kowa ke wannan din shi masu ganin ke yi da kansu su ma kuma mu ma a zo a yi yanda mu ma ba mu da wani matsala ba mu da komai mutum ba zai fuskanci matsala ba saboda mu yanzu a ko ina mutum mijin da ka riga ka gama primary nan to ka shiga kuma cikin matsaloli ma dai kawai
kike wato dole sai dai in ka shiga makaranta ta kowa ta kowa da kowa
ita ma din ba kowa ke daukar ka ba
saboda me suke ce
kana zuwa za a ce maka ai su ba sa daukar makati ba za su asu duba su gani
ko zaka iya
yawa ko zaka iya ko ba zaka iya kai tsira ce maka mu makarantar ba ma daukar makati
to yaya kukai manage kukai na ku karatun
to tun daga Ministry of Education ne wato ma'aikatan ilimi suke idan ka zo za a baka takarda sai ka kai can makarantar ko Zaria ko mudi anan yawanci Zaria ne maza ko fadan kaje a kafancan maza kenan in kuma mata ne jiji zankwa ake tura su aje nan Kaduna kenan so za su baka takarda su kaje sai ka kai ma makarantar to mutum suka ga wannan rubutu to shine za a ishe ka to da haka ne har aka saba ake daukan makafi dan makarantar combination ne akwai makafi akwai guragu akwai masu gani mu a inda muka yi Zaria kenan a lautauta akwai makafi akwai guragu akwai kuma masu gani to aka ne muke ta fuskantar kalubale muke fuskantar kalubale har Allah ya sa muka gama
to malama Hawwa ke ma ana kira'ayin kina ganin ya za a inganta karatun wannan na brain din kuma yana da muhimmanci a inganta ra
gaskiya tabbas yana da kyau a inganta karatun yadda Malam Abubakar ya magana yake cewa a ware mana makaranta na masu bukata ta musamman daban na masu lafiya daban ni ana wara a yanzu ce bai kamata a ware ba
saboda
cudanyen mu da mutane masu lafiya shi yake kawo wayewan kai da fahimta da kuma rage kyaman da ake mana a cikin al'umma so cudanyen mu da su yana da kyau har kullun har
kina nufin duk da cewa kuma kun shiga karatun da suke shi ma kuma shi kuke yi kuna da ilimin amma duk da haka kuna samun wariya tsakaninku da su
tabbas har yanzu muna samun wannan wariya a cikin al'umma wanda kuma ya kamata ne a gyara shi tun daga kan majalisar doka na kasa da na state da na shi kanshi commissioner kamar yanzu na education ya kamata a ce in so samu ne nan garin shi ya bada izini cewa kowace makaranta a ringa daukan mutanen mu suna yin karatu a cikin normal mutane kuma duk wanda aka yi ma wani cin zarafi ko wani abu su fidda wasu ka'idoji da dokoki na hukunci wanda za a yi ma wanda suka yi wannan abu wanda kin ga a halin yanzu makaranta yadda Abubakar ya ce makarantun biyu ne kawai a garin Kaduna nan kadai suke accepting mutane masu bukata ni kin ga
wannan saboda ba su da kayan aikin jabrin din shi sa ba sa karwa
eh to wannan ma yana daya daga cikin challenges
to watan bai wadata ba kenan kayan aikin brain din
gaskiya bai wadata ba banda cewa a nan Kaduna ma engine din da muke da shi wanda zaki iya sa kaman handout kamar ni yanzu handout din yake amfani da shi in kika samu embosser din da zaki amfani da shi ki saka ya juya miki shi zuwa brain wata kan guda daya ne a garin Kaduna nan eto zan iya cewa guda biyu saboda an ce AP Zaria yanzu sun kawo amma kin ga madaliban su na AB kenan sai amfani da shi to nan a cikin garin Kaduna embosser nan guda daya ne wanda na kowa da kowa ne office din ne ba gwamnatin shawara anan abu
kuma na aka makalle shi ba a makaranta ko a library ba
a anan
to ilimi dai ko ina yake ko ta yaya yake ya kamata a ce dai za a bi a nema
kwarai da gaske
Yusuf kai me zaka ce tunda kai kake hada mana shirin ilimi garkuwar dan adam
wata na ga miki ni abin jiki na ma yi sanyi da bayanan da suke yi kwarai da gaske kuma abin da zai baki mamaki a ce kin dai san ita wannan braille da ake magana ai akwai irin wannan tabureta wanda ina ganin ba tsada gare ta ba
A ta ce dai kaman dai kayan aikin nasu yana da tsada ba arha gare su ba.
Eh to amma ita wannan typewriter wanda ake take ainihin sarrafa takarda ta yi rubutun. Ni a wancan zamani na san ta bata da tsada saboda na riga na san akwai wanda na san suna amfani da ita a wannan lokaci lokacin da muna secondary kenan. So gaskiya za a iya cewa abun yanzu ya lalace.
Wato dai za a dai iya inganta wannan harkan braille din.
Idan
dai an yi niyya dai.
Sosai ha.
Kuma da wasa da wasa akwai mutane da dama da suka yi fice. Ko a nan Amurka kowa ya san Stevie Wonder ko ba a san sunan shi ba
an dai san shahararren mawakin.
Waƙan nan nashi. Kana iya tuna wannan waƙa?
Kwarai da gaske mawakin nan. Kuma kinga.
Na san dai masu sauraro ko ba su san shi da suna ba kowa
dai
yana yaro da yaron wannan wakan a baki
kwarai da gaske kwarai da gaske so kin ga shi ma kin ga makaho ne kuma kin ga yanda ya shahara
kwarai da gaske kalle yanda ya shahara ko ina fadin duniya in ma dai baka san sunan shi ba ka dai san dai wannan wakar
to kuma ko a Najeriya
in kika ko a Najeriya aka bincika
akwai su
da dama
kwarai akwai wanda muka yi aiki da shi lokacin nan ya kai matsayin ma kusan in ce mataimakin manager kenan a kamfanin gidan wuta na Nepa a wancan
Ma magaji a dan bata daga baya tazo ta makance ita ma
gashi nan
ta samu nasarori
to lallai kan to Allah dai ya samu mu dace to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a nan birnin Washington DC shirin mu na yau da gobe bari mu koma zauren namu domin mu ji waɗanne irin matsaloli suke fuskanta masu wannan lalura
to kalubale suna da yawa a kowane al'amari za ku iya tuna mun wani kalubale ko ta fuskanta don saboda kuna karatu da break mallam abokai barin koma
eh tabbas ni na fuskanci kalubale saboda kalubalen da na fuskanta akwai lokacin da a makaranta na nemi yaro ya karanta mun in mai da shi zuwa rubutu irin nawa na makafi kenan wallahi yaron nan ya tsaya yana bata mun lokaci ba sai san da hawaye ya zuba mun ba mani saboda bakin ciki da ya kama ba sai san da hawaye ya zuba mun ba to ilai ana nan sai da bayan ma ni kai na hakura na cire rai na ce to bari mu yi ko mu bar mu Allah ikon shi yanda Allah ya da mu shikenan sai kuma yazo yake ce mu ai kaza yake bani hakuri yake to in yi hakuri sannan fa yazo ya karanta mu dan tunda muka zauna gaskiyar magana sai da muka yi kusan paper kusan guda 30 da yake rubutun su page 1 ko 2 to zai iya maida namu zai kai kusan 15 ko irin 10 haka
pejin ku
pejin mu ba saboda yanda su zasu yi ai mu akwai bambanci idan kai zaka akwai in paper kai kare zaka cire zaka canza to wannan zauna suna karanta maka shine ke bata musu lokaci su suna dauka kaman irin nasu ne inda suke yi
sun matsin
yawa su tashi to ba san ko in ba haka bane ba haka ma mu ma sai kana yayyankewa din kana amfani da kaman yanda akai magana a farko contractions wanda misali shorthand kenan in zaka iya mai da shi shorthand yanda zaka gane abin ka tunda kai ke rubutawa to dole sai kana amfani da wannan shine ma zai rage maka dama amma kace zaka amfani da full abin ga spellings yanda ake yi to gaskiyar magana zaka bata musu lokaci su kansu zasu kosa zasu zako wannan zai ce maka ina zuwa to daga nan ya riga ya gudiya baka wuri sai ne ka nemi wani in baka ta ba zai ma ba littafin ne
to mallam Hawwa kima me zaki ce akan wannan
tabbas gaskiya ne kam na fuskanci kalubale da dama musamman yadda na shiga jami'a da karatun nan na Braille kin ga sanda na shiga jami'a nan makarantar kimiyya da fasaha wato Kaduna State Polytechnic Federal Polytechnic sanda na shiga karatu na a ND1 gefen karatun fannin jarida a ajin da na shiga karatun sanda na je a sabuwa gaskiya daliban ba sa ma son su matso kusa da ni saboda wai ganin ina da lalura to ni kuma wannan bi gaskiya bai wani dame ni ba tun daga abin da ya kai ni sai na mai da hankali na a karatu to sai da ya kasance aka zo aka yi mana wani jarabawa wanda ake ce ma test wato gwaji na farko da aka yi mana wannan test din aka samu muka yi rubutu na inawa da typewriter su kai nasu da biro aka yi submitting su sun yi amfani da fuskap sun cika sun juya ni kuma takardar na rubutu akai duka ban ma kai rabin ta bane submitting da aka yi makin takardar na aka dawo mana da shi over 20 aka yi makin din shi sai gashi sun wanda suka cika takardar nan suka juya daga me 1 sai me 2 sai me 3 over 20 ni kuma nawa sai na samu 10 over 20 to tun daga lokacin suka ce a shaida ma kina da kokari
wato sai ya janyo miki wata martaba
eh to ai bari ma su ringa matsowa kusa da ni tunda ai ina da kokari to wannan shine kalubale na farko kalubale na biyu kuma shine watakan na dawo in ci gaba da karatu na a fannin HND kenan dai akan karatun na mass communication. Shi kuma matsalar da na samu da wata malama ne a department din wadda mace ce yar uwata, amma kuma da ita na samu matsala. Ranar da zamu rubuta paper ne, na shigo theater haka, katon hall da muke rubuta jarabawa. Ina shiga tana ganina sai cewa ta in fita ba zan zauna in jaraba a nan ba, saboda karanta operator nawa yana da mun mutane.
Su sun yi warafi ne daliban yan uwanki?
Dalibai ba su ce komai ba.
To da ke maganar typewriter sai ya tuna min da cewa duk wanda yake amfani da burke ya kamata ya mallaki ɗaya daga ciki? Ko typewriter ko menene ɗaya yake
cikin? Da typewriter da hand frame da kuma yanzu an samu ci gaba ma har muna amfani da computer.
To kenan dai dole akwai buƙatar a siya waɗannan abubuwan wanda kuɗi ne. Kina ganin mutanen da suke karkara waɗanda dama karatun bai gama shiga cikin wannan aso, kina ganin za su iya abu ne wanda za su iya siye da kuɗinsu ko sai an samu tallafi daga wani ɓangare?
To tabbas tallafi yana da kyau sai an samu tallafi daga wani ɓangare.
Amma yana da tsada?
Don gaskiya kayan karatun mu suna da tsada, don kamar shi wannan hand frame ɗin a yanzu hand frame ya kai 15,000. Shi wannan hand frame na karatu shi ko typewriter abin ba zan iya cewa ga kuɗin typewriter ba, yawanci second ma muke siya, second ɗin nan kuma ya kai kusan 10,000. Haka muke sai interpreter. To kin ga wanda yake kauye karkara, tabbas shi zai ga wannan ai wahala ce, kuɗi ne mai yawa. To in dai ba dama karatun ya shiga zuciyar shi sosai ba zai ba lalle iya jurewa ba. Amma idan akwai tallafi taimako daga wasu wurare, yaga cewa ba zai wahala ba, ai zai ansa.
To yanzu da ƙarshe ku ba mu shawara ga musamman ƴan uwa waɗanda suke da larurar ido, kuma suke son su zage kuma su ɗaura ɗamarar cewa sai sun yi karatu ɗin na kuma tabrel, wani irin shawara za ku ba su don su ƙarfafa musu gwiwa mallam Abubakar?
To shawaran da zan ba su, su miƙe, su daure, su jure, su kuma yi gwagwarmaya a rayuwa su ma, don iyayensu ma, iyaye ma zan ba shawara. Don gaskiyar magana iyayenmu sun taimaka, Allah taimake sun taimake mu, don gaskiyar magana sai iyaye sun yi haƙuri, shine gaskiyar magana kenan. Don ni bari takaice miki, wai maganan da ake cewa wannan gaskiya ni bana wannan irin ina fuskanta ba ban fuskanta ba, amma da sauki misali a cikin mutane yawwa, saboda in ka shiga ba za a rena ka ba, in ka shiga cikin mutane ba za a rena ka ba. Saboda bari takaice miki in dan baki wani dan karamin misali, a yanzu haka akwai wani kungiya na sa kai da ake yi, to ina ciki, misali a ce JTF kenan ba, to ina ciki. Yawwa ni ne ma mai kula da yanki na, a haka bana gani ni ne nake kula da yanki na inda nake.
Kana bada gudunmawa?
Ina bada gudunmawa gaskiya magana. Ina da sana'a, ina kasuwanci da ina sayar da kati, sannan kuma ina ƙara ma stones wuta idan aka ma irin mata ɗinki. Yawwa to ina ƙara musu
da Aisha kenan, za su faɗin ki daga Amurka.
Ina ƙara musu wuta, misali kada irin ya dinga wurin wankewa ya zubi, to ina ƙara mai wuta yana daɗewa kafin ya fita.
Ni shawaran da zan bada zan fara ne musamman daga iyaye, zan fara bada shawara ne daga iyaye su yi haƙuri ziyaran nan nasu da suke da na ƙasa, su fito da su ba abin kunya bane, kar su ji kunya, kar su abin nan, su fito da su su sa su ci cuɗanya da mutane, su saki jiki free kamar kowa da kowa, saboda wasu yaran akwai su suna cikin gida amma ba a fito da su ba, a damu da su ba, hakan nan ake barin su cikin gida. Sai ki je classes nan primary school, kiga mutum biyar a class, mutum bakwai, yaran akwai su ba wai ba su ba, amma fa suna nan a cikin gida ne, wasu iyayen suna fito da su, wasu kuma ba su fahimci abun bane, ba
su kuma an sa su a titi suna neman kuɗi,
wasu kuma suna titi suna neman kuɗi na bara, wanda kuma wannan barin shine yake ƙara zubar mana da mutunci, kuma shine yake ƙara sa ake kyamatar mu. Amma idan mutum zai tsaya ya nemi na kanshi, wallahi har wani girma za a ringa ana kuma kokarin shishige maka a jiki. Nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, da engineer ɗin mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Peter Handy, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, musamman ma wanda ya taya ni gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harandi. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Nan sai da ilimi, aikin hannu za a koya, wannan sai da ilimi, ni zikake so, wannan sai da ilimi.
ne.